السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum, muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwa na Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa zuriyarmu albarka, ƙasarmu Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya, fitintunu da suke damunmu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu, kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko kuɗin magani ko abin da ya kama da haka. Muna roƙon Allah ta'ala ya yassare wa kowa daga cikin falalarsa. Muna roƙon Allah ta'ala a wannan wata mai albarka na Ramadan, muna masu kaskantar da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya karbi azminmu, Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙarshen wata Ramadan makomansu aljanna. Allah ta'ala muna roƙonka ƴanta mu zuwa ga aljanna a Ramadan. Addu'o'i da muke yi dare da rana Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓe su. Ciyarwa da ake a Ramadan Allah ka ba mu ladan kaman yin azumin wanda muka ciyar da shi fi sabilillahi. Qiyamul layl ya Allah ta'ala ka karɓa ka sa ya zama shine dalilin shigan mu aljanna da kuma gafarar zunubai. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ka magance mana. Abin da muke nema Allah ta'ala ka ba mu. Abin da muke neman kariya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 7 a watan Ramadan hijira shekara ta 1446, kuma yau muna cikin yammacin juma'a lokacin karɓan addu'a. Waɗannan addu'o'i da muka yi a cikin yammacin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ya amsa mana su gaba ɗaya. Gobe idan Allah ya kai mu Asabar da safe za a fara tafsiri na iyaye mata daga ƙarfe 11 zuwa ƙarfe 12 insha Allahu ta'ala na hantsi. Allah ta'ala shi sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. In akwai tambayoyi masu munasaba da muhimmanci wanda ba amsa irin su ba nan kusa, Injiniya Ibrahim Sula, bismillah. Gabannin nan aran ba ya tunatar da ni cewa akwai rasuwa da akai wanda ba ni da labari, don haka ban sani ba ne, na sarkin Sasa, His Royal Highness Alhaji Haruna Mai Yasin Katsina ya rasu 'yan kwanakin baya bisa ga wasu alƙaluma cewa ya rasu iya da sama da shekara 100. da 20 a wasu alƙalumma ma sama da 120. So muna kuma an faɗi alkhairansa da dama da yake yi na taimakon al'umma musamman yan arewa mazauna kudu saboda yana da constituency mai girma a kudancin ƙasar. An shaide shi da ayyuka na ƙwarai da yawa. To muna roƙon Allah ta'ala ya sa aniyarsa ta alheri ta bi shi. Kurakuransa Allah ta'ala ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa da talakawansa da 'yan majalisarsa da dukkan wani wanda mutuwar ta shafe shi da cewa inna lillahi ma akhaf wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina. Allah ya gafarta masa ya sa can yafi nan, mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. Bismillah. Ko za ka karanta? So ƙarin media stations da suka ɗauki nauyin wannan karatu, an samu ƙarin na 88 da 89 da kuma 90. Bi ma'ana a kullum aka yi darasi akwai rediyo da talabijin da makamantansu da ke isarwa Afirka guda 90 kenan. Mai iya yiwa wannan kusan shi ne highest da aka taɓa samu ko? Don na san mun taɓa kaiwa dai 80 da kaɗai, amma 90 ban sani ba sai bana. Wannan yake bayyana cewa Allah yana ƙara wa abun karɓuwa da albarka. To Allah ya mana baiwa da yi don neman yardarsa. Daidai ɗinmu Allah ya karɓa, kuskurenmu Allah ya yafe. Na 89 shi ne Tozali TV Station Abuja daga 5-6 na yamma, wadda ta ɗauki nauyi ita ce Hajiya Maimuna Yahaya Abubakar, ciya kuma CEO na Tozali TV. Allah ya biya barista da gidan aljanna. Barista Maimuna Yahaya Abubakar kenan. Sai na 89 Alhaji Garba Umar Dutsin Mari Sardaunan Bagudo ya ɗauki nauyin Kebbi Said Radio AM daga 7-8 da safe. Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 90 hukumar gudanarwa ta tashar Canal Trao TV Niger sun ɗauki nauyi a cikin Canal Trao TV Niger daga 11:30 zuwa ƙarfe 12 na dare. Su ma Allah ya biya su. Canal Trowa ko? Canal Trowa TV Niger. To tunda dai ba Ƙur'ani ba ne abin da sauki a yi ko? A Ƙur'ani ne aka yi wannan za a samu matsala. Amma dai tunda a kalmar Turanci da Faransanci ne wannan za a yafe mini idan ba na kwafsa ko? To insha Allah ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.
Yana ni da malam da fatan alkhairi. Yake cewa tambayar sa ita ce, malam ya kasance yana da mata da ƴaƴa uku. Baya jin daɗin zama da ita. Kuma yana tausayin ƴaƴansa idan ya sake ta. Shi kuma Allah ya garabce shi da tsanar halayensa. Har ya kai baya son ganin fuskanta. Yayi ta gyara takiya. Kuma gashi auren gida aka musu. Malam wallahi yana cikin kunci. Wani shawara malam zai bayar?
To wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya da fatan alkhairi. A ƙarƙashin fadin Allah subhanahu wa ta’ala da yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, a cikin suratul nisa ayatan aya ta 19. Babban malamin tafsiri Imamul Mufassirin Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahmatullahi alayhi ƙarƙashin ayar yace yin haƙuri da halin iyali marar daɗi ibada ne. Don haka ina baka haƙuri cewa don Allah a yi haƙuri a ci gaba da zama da ita, a ci gaba da mata nasiha da kyautata mu'amala da kuma yi mata addu'a Allah ta'ala ya gyara halinta. Abinda Allah ya faɗa cikin ayar yace wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku riƙa rayuwa da matanku iyalanku da kyautatawa. Dukkan wani abun da yake na kyautatawa na magana ko na kuɗi ko ma menene da a shari'a ko a cikin urufi al'ada aka sani kyautatawa ne Allah yake ku ci gaba da musu sai Allah ta'ala yake cewa fa asa an takrahu shay'an a wani lokaci kuna kin wani abu tare da su fa in karishumuhunna fa asa an takrahu shay'an idan kuka ki wani abu tare da halayen iyali ko wata tana da yawan fushi ko tana da yawan yin shiru ko kuma bata iya fadan wasu kalmomin da ya dace ba ko kuma daga ka mata nasiha sai ta fashe da kuka ko kuma tana da yawan tsangwama ko kuma yawan sauraron me kake yi a waya ko kuma dan leka chatting dinka ta gadawa kake yi ko in kana bugata dan kasa kunnin ta jida so ake yi saboda su ne ai irin dabi'un da makamantan su Allah ta'ala ya ce in kun ki wani halin su wani hali idan kuka yi hakuri mai yiwa Allah ta'ala ya sa kuma a cikin su ku samu alkhairi mai yawan gaske wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira a cikin wannan abun ma da kuka kin Allah yana iya sa alheri da yawa ba ma wai abun da kuke so ba a abun da kake da iyalinka in kai hakuri alheri da ya fitowa a ciki a abun ba abun da kaso ba abun da kake ki Allah yace in aka bi da sannu sannu wataran alheri yana fitowa ita kanta mace wani lokaci mai musifa babu mijin da ke son mace mai musifa amma wata mai musifa sai zama dalilin hana kai wani sabon Allah saboda kada tsoranta kana yi kasar ranar akwai bala'i a gida ita za ta zama dangerous ne shi yasa Allah yace wata ran kana kin wani abu da ita amma a cikin abun da kake ki sai alheri ya fito baya ga wannan siyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ga koda hadisi a cikin muslim da yake cewa la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar hadisi da yake na 1469 manzo Allah tsira da aminci sabbata ga yake cewa mumini baya kin mumina gaba daya yace dukkaninta ya tsane ta idan kaki wani hali tare da ita kuma in zaka yi adalci to tana da kuma wani nagartar da kake so ko tana da juriya na rashi ko tana da hakuri wajen kula da gidanka ko hakuri wajen tarbiyyar ƴaƴanka ko kuma tana da hakuri wajen neman halal din karen da ba samu ba tana iya hakuri ko kuma tana da biyayya zuwa ga mahaifanka ko kuma tana nusar da kai akan ka tashi kai sallah idan ba ta dauke ka wato idan kaki wani halin mace inda za ka yi adalci za ka ga kuma akwai wani halin da kake so ba zai kace mace duk duniya ba ta da alheri ba haba in dai ba a jahannama aka dauko ta ba ai ba zai yiwu ba a ce ba ta da wani hali na kware ba zai taba yiwuwa ba shi yasa idan kaki wani hali fiyayyen halitta yace to akwai kuma wani wanda sai dace kuma ka yi ba mata kuma sau da dama mu a kuskuren da muke yi wa mata muke zalunta su shine muna kula da kasa wasu ne ba ma godiya akan alkhairinsu min babil misal idan za ka yi godiya akan alherin mace ka dawo gida ta kawo maka abun buɗe baki ka ce na gode ta kawo maka kunu ka ce na gode fruit salad ka ce na gode a ji a kawo maka shinkafa da miya ka ce na gode ko tuwo da miya ka ce na gode ka kammala a tattara kwanon ka ce na gode a kawo maka butan alwala ka ce na gode a share ɗakinka ka ce na gode kayan sawanka ka watsar da su ka zo ka samu an gyara su ka ce na gode gadin gida da take yi ka ce na gode ta yi wa yaranka wanka na gode ta dafa musu abinci ka ce na gode a shirya su makaranta ka ce na gode idan za ka riƙa godiya za ka fahimci a duk aikin alheri da suka yi to sai ka yi godiya 100 gabannin ka yi complain guda ɗaya to amma matsala shi ne tarko muke duk alkhairin ba ma magana daga sun ɗan kwafsa ɗaya sai kuma ka daka to shi yasa ba mu musu adalci ka daure wata ranka ce bari na yi duk abin da ta yi na alheri zan mata godiya ka gwada rana ɗaya awa 24 ka ce duk abin da ta yi duk ƙanƙanta zan kalle shi na yi godiya a nan sai ka fahimci idan ka gama godiyan sai ga idan ta yi wani kuskuren ma sai ka yi murmushi kai ka ce ha ba mutumin da ka yi godiya 40 a wuni ɗaya misali za ka yi complain a ita ba mala'ikiya ba ce kuma gaba ta gaba da nake mana nasiha duk duniya fa babu wata mace da take tsaye miƙaƙƙiya 100%. Babu ita fa a duniya. Duk wanda ka gani da iyali a gida yana zaune, wata macen ta fi wata nagarta tabbas, amma babu wata mace wai miƙaƙƙiya 100% a duk duniya babu ita. Kuma project da ya fi kowanne wahala a duniya, wanda ya fi wahala a yanzu kana zaune a nan ka ce sai ka zama sarkin Makka wahala. Kana masallacin Annur. Ko kana can kawai mu na fantami. ka ce kana so ka zama sarkin Makka yafi sauki akan ka dauki project din wai kana so mace ta zama tunaninta da hankalinta da komai na kamilin miji cikakke mai cikakken hankali babu wani project da yake wannan wahala a zamantakewa a duniya babu shi shi yasa da ban a sunna in za ku ji dadi da su sai dai ku zauna da su a haka da irin halin nasu haka fiyayyen halitta ya karantar da mu kawai a haka kuke ku ji dadi idan muka duba baya ga haka magabatanmu na kwarai radiyallahu anhum wa rahimahumullah Allah ta'ala yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yace fa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum kenan ko aya ta 21 Allah ta'ala yace daga cikin ayoyin sa ya halitta muku daga kawunan ku mata sai yace litaskunu ilaiha mu kula da ibaran nan akwai fa'ida ilmiya bai fice litaskunu ma'aha ba ku samu nutsuwa tare da ita ba haka ya fada ba sai yace litaskunu ilaiha yace kai din ne zaka nemi nutsuwar zuwa gare ta ba ita za ta yi nutsuwa tare da kai ba project din gyara ta da zama da hakuri da ita naka ne kuma sai yace tsakanin ku sai sanya mawadda kauna wa rahama da jinkai da tausayi litaskunu ilaiha yasa daga cikin magabatanmu akwai wanda idan matarsa ta masa taurin kai ko dabi'ar da bai dace ba sai su koma suna kuka suna zaton mai iya yiwa sun yi wani zunubi ne ga Allah ya jarabe su a cikin gidansu ba a musu biyayya ba mai iya yiwa sun saba wa Allah ne a waje suka dawo gida ba a musu biyayya ba don haka bai zargin da sai tunanin to ko Allah ya jarabe ni ne ni na sabo ta dokarsa a waje ni na zo gida aka saba dokata duk irin waɗannan mu rika kallon su a haka amma babu wata mace a duniya wai da komai a halinta 100% daidai ne mai saukin ita ce gwan kai da siya sai ta fashe maka da kuka kuma tana da makare shike na ranar babacci sai su taso maka kuma kai ta fama kana ganin kuskuren sai kai shiru saboda tsoron makare wallahu ta'ala a'lam ayi ta hakuri da iyaye mata da Allah kai hakuri da ita muna roƙon alfarma kada a sake ayi ta addu'a mu ma za mu maka addu'a Allah ya gyara halin iyalinka Allah ya sa ma kaunarta Allah ya sa daga ka ganta sai ka ji farin ciki a zuciyarka ayi hakuri babu wata mace duk duniya da take daidai 100% sai dai wata tafi wata to Allah ya sa iyalinka cikin as-sabiqun kuma al-awwaluna da wallahu ta'ala a'lam
wannan tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani
amin
sai tambaya fa malam tambaya ta alishi wai shin me hukunci iyaye ka da shi ƴaƴan su kuma ba sa ba wa ƴaƴan nasu kuma naji an ce shi sadaki na yarin yare a sharuwa lafiya ba
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Imam Ibn Qudama rahmatullahi alai ya cire hukunce karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi biyu a Qur'ani musamman aya ta farko inda Allah ta'ala yake mana ta annabi Shu'aibu cewa me قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك زي ده متكين سورة القصص كده بانغران آية 27 كركشن ونن آية إمام ابن قدامة رحمة الله عليه يشرح حكمته وحكمته ما ثم تكر مهما شيء كان حق صدقي وأيما لك أتكين بياناً هل يدعوك فدن الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة wannan zai zama bangaren aya ta 4 a suratul nisa karkashin wannan bayani da yake daga cikin hukunce-hukuncen muhimmai da ya cire shine cewa babu kokanto sadaki haƙƙin mace ne dukkan abin da aka yanka na sadaki naira 150 200 naira miliyan 1 sisin gwal guda 10 sisin gwal guda 12 a guda 5 ne ko kuma inda ake daukan a bata gida ko a bata fili a ka'ida 100% mallakan mace ce wannan shine mauƙifi na addinin musulunci amma dogaro da wannan aya ta 27 a cikin suratul qasas da annabi shu'aibu yake cewa inni uridu an unkihaka ihdabnatay hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj annabi shu'aibu yake cewa annabi musa ko wanda zai aure yarsa cewa ina son na aura maka ƴata ɗaya daga cikin guda biyun nan. A cikin sharaɗin auren sai ya ce, amma za ka mini aikin hidima na shekara takwas, amma in ka cika zuwa goma ka ƙara gyaran shekara biyu ko alakoran shekara biyu, wannan daga gare ka ne, amma shekara takwas sai ka mun wannan hidimar. Sai malamai suka ce, to a wannan ayar muna fahimtar bayan haƙƙin mace a sadaki akwai haƙƙin uba, saboda ai shi a gonarsa za a yi aikin, ba ita za a ba ba, shi za a je a yi wa aiki na shekara takwas, kuma shi uba ne. Da wannan sai suka ce, uba yana iya samun haƙƙi a cikin auren ƴarsa, amma a magana mafi inganci son samu ba a sadakinta ba. Sai dai a lokacin ɗaura auren sai ya sanya sharaɗi, sai ya ce, sadakin ƴata naira 200,000 misali, amma shi kuma yana buƙatar a bashi naira 200,000 na wasu hidimomi da zai yi. A nan malamai suka ce yayi. Daga cikin waɗanda suka ɗauki hujjar haka yayi akwai Imam Masruq, ɗaya daga cikin malaman hadisi, da zai aurar da ƴarsa sai ya ce ainihin dirhami 10,000 nata, dirhami 10,000 nasa. Sai mijin ya amince, bayan ya amince ya bata 10,000 ya bashi 10,000, ana bashi 10,000 bai ɗauka ba. Sai ya ce, to akwai masu tafiya aikin hajji da ƙafa suna shan wahala, akwai miskinai a gari, to a je a raba musu 10,000 nawa, 10,000 ta ba ta tarike. Bai ɗauki kwabo ɗaya ba sai aikin alkhairi da wannan kuɗin. Bayan an ɗaura aure da mijin ƴarsa ya zo, sirikin shi Masruq sai ya ce, jahiz imra'atak, ka je ka kayi wa iyalinka kuma tanadi. Da wannan malamai ke cewa haƙƙin kayan ɗaki mafiya yawa a kan miji yake, ba a kan uban amarya ba. Saboda kalcanmu ne a yanzu, ai duk abin da ya kawo rikicin, yanzu abin da ya kawo wannan rikicin, saboda an ba wa uba nauyiya masa yawa ne. Sai miji ya samu tsagwaren gida, wani ma ginin ƙasa ne, kuma silin ɗin ma haka za a saka na kwali, Allah ya saka madda alheri ƙoƙarinsa kenan. Wani ma haya ya kama ɗakuna biyu naira 180,000 a ƙauye. Amma sai ya bar uba, shi zai sayi gado, shi zai sayi kujeru, shi ana so a kawo telebijin, ana so a kawo fridge, ana so a kawo carpet, hatta fa wai tsintsiya sai uba ya saya, abin ya kwashe shara sai uba ya saya. Wani gidan ma sai a kawo ɗaki huɗu ne a ce kowanne ana buƙatar a samu gado a ciki da kujeru. To wannan shi yasa idan ba a yi sa'a ba, idan mahaifin mai ƙaramin ƙarfi ne, to sai sa ransa a jikin sadakin, sai an karɓi sadakinta sai a saya mata wani abu da shi. Ga mijin da bai da hali, ina roƙon a sawwaƙa masa aure. Amma ga miji da ke da rufin asiri, in mun zo aure, kar mu riƙa barin iyaye mata, iyayen mace da dukkan hidima. Idan Allah ya rufa maka asiri yadda ka gina gida, to da Allah a saya mata gado, a saya mata kujeru masu kyau, a saya mata fridge, a saya mata duka telebijin da take buƙata, duk wani abu ka saya mata. Ai iyalinka ne, kai asara ne. Wannan zai ƙara danƙon zumunci tsakaninka da iyayenta, ka sawwaƙe musu. Amma ba zai yi dattijo ya baka ƴa ba kuma ya je yana cin bashin sai ya aurar da ita, haba mu riga jin tausayi mana. In babu yadda ya iya, ba yadda ka iya shi ke da, amma in kana da hali kar ka ce ni iya abin da aka iya, sai zai ɗanyo su akwatin sai ya zo ya ajiye. Shikenan sai ya bar mahaifinta da mahaifiya su ne da cin bashi. Mahaifiyarta wata a wannan auren sai ta sai da gadon mahaifinta take auren ƴarta. Kuma shi zai iya yi bai ji komai ba. Da wannan magabata suke cewa a cikin kayan ɗaki akwai da yawa da haƙƙi ne na mace. In ma an yi kamar lajinatu da'ima suka ce ya halatta kayan ɗakin a sa shi a cikin certificate ɗin sadaki, cewa sadakinta ya ba da naira 200,000, da gadaje guda biyu, da set ɗin kujeru guda biyu, da television, da fridge misali, sai ce wannan yana cikin sadaki, ya halatta a yi haka. Ba sadaki dole sai kuɗi ba, ana iya yin kadara a cikin sadaki, amma asali ba a so a taɓa kuɗinta, sai dai a bar mata sadaki. Cewa nata ne, Umar bin Abdul Aziz ke cewa sadaki duka na mace ne. Atha ibn Abi Rabah yana da wannan fahimta da Ikrimah ibn Khalid yana da wannan fahimta, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alaihi duka suna da fahimtar cewa sadaki duka nata ne, amma uba yana iya sanya sharadi, za a masa kaza, za a mata kaza. Amma sai kuma suka ce in ba mahaifinta bane, uban goyo ne, to bai halatta yayi ba. Ko wani babban da ko kawunta kada ya ce a to ai Allahu wani ya zo neman aurenta, ko honorable wani yazo neman aurenta sai kaifa wukarsa zai mugunta in ba mahaifin da ya haife ta bane bai halatta ya sanya wani sharadi ba sai dai a bari sadakinta a bata da kuma kayan daki da miji zai iya tallafa mata kuma a kaida a wajen tallafawa idan kai uban ƙya ce kuma wani yazo zai auri ƴarka sai ka fahimci mai auren kuma shi mai karamin karfi ne kuma kai mai arziki ne karka ce a to shi yaje na sani zan yi nawa to ba haka ake ba babu ne fi ka tallafawa wanda zai auri ƴarka idan ka ga mai karamin karfi ne wani zo an samu wajen zama eh to Allah ya albarka me ya saura akwai kaza da kaza da kaza miliyan 2 zai iya isa eh to in an yi dai zai tallafa to ga miliyan 3 na tallafa maka to ita rayuwar haka da kaga wani garbi ko ayyoyi Allahu akbar amma dazun baka ce Allahu akbar sai wannan aje mutane da san kai kaji mutane da san kai ai waɗannan gardawa namu wato ya ji manta raka baki suddan go to Allah shi sa mu wanye lafiya eh so ala ayi halin wannan sadaki da aka fada nata ne a bada kayanta idan a cikin sadaki ta dan ce to magidancinta ya bada sadakin miliyan 1 sai ta ga bari rage maka ango naira miliyan 100,000 sai ta baka yayi babanta ga 200,000 amma mata 100,000 yayi sai ta laraba in tai wannan yayi tana da ikon ta yi abin da take so da kudin ta na sadaki insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam zamu tashi a darasi na 7 a suratu ali imrana daidai jiya mun tsaya tsakiyar aya ta 154 daidai karshen ta yau zamu karasa karshen mu shiga aya ta 155 bismillah arama
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
mun tsaya karshen aya ta 154 a suratu Ali Imran muna cikin kissa ta yakin Uhudu da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jagoranci sahabbansa daga ciki akwai Abubakar Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhum al-khulafa al-arba'a akwai kuma daga cikin al-mubashsharuna bil janna irin Talha ibn Ubaidullah da makamantansu mun yi bayanin a farkon wannan yaƙi sun yi shi ne a matsayin self defense wato kare kai don mushrikan Makka ne suka huto takanas ta Makka suka zo har Madina don su kawo wa sahabbai hari don haka sahabbai da fiyayyen halitta sun yi yaƙi ne don su kare kansu daga harin da aka kawo musu shi ake cewa self defense mafhum tayyib bayan an fara yaƙi suka fara nasara sai kuma wasu daga cikin waɗanda suke tare da sahabbai irin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda asali shi bai daga cikin sahabbai saboda Qur'ani ya tona asirinsa shi munafiki ne kuma an-nifaqul akbar wato munafurci mai girma sai ya sa wasu sahabbai shubha a zuciya har ya kai matakin da wasu suka sauko daga kan dutse da fiyayyen halitta ya tsaye da su karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair da yace ko muna nasara ko ana nasara akan mu kada ku sauko mafhum tayyib bayan nan kuma da ikon Allah suka gane kuskuren su suka gyara daman kadan ne suka samu jarrabawa din bayan wasu sun yi shahada wasu sun ji ciwo a ƙarshe har ma ya kai matakin da wasu sun gudu a lokacin kuma Allah ta'ala ya sa suka dawo to a lokacin shine Allah ya mana bayani ya saukar musu da nutsuwa kaga zango nawa aka samu a yakin zango uku zangon sun fara nasara zangon nasara a kansu sai zango da suka samu aminci da nutsuwa shine thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan kaga anzala ya zama fi'ili ne madi mabniyun lil ma'ruf sai ya zama fa'iluhu huwa Allah thumma anzala Allahu alaikum min ba'dil ghammi al ghammi kuma shine kuncin fara nasara aka zo nasara ta dawo kansu kuncin ganin ganima an rasa ta kuncin rasa ƴan uwansu a filin daga kuncin jin ciwo kuncin jin cewa kutila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunci kala kala bayan wannan kuncin sai Allah ya saukar musu da aminci har ma da gengedi gengedi a filin daga iya ni'ima ce daga Allah a ce kana filin daga kuma kana gengedi duk inda mutum yake gengedi to hankalinsa ya kwanta idan jarrabawa ta kai jarrabawa baka gengedi ce yasa gengedi a filin daga a wurin jarrabawa ni'ima ce amma dan gengedi a majalisin ilimi wannan kuma mazmumun ne abun aibatawa ne dalibin ilimi ba a so ya je majalisin ilimi yana gengedi amma in ya je filin daga ya gengedi ni'ima ce Allah ta'ala ya saukar masa ne yayi imani da cewa ba abun da zai faru sai iya abun da Allah ya rubuta to muhalli shahid karshe inda muka tsaya shine waliyabtali Allahu ma fi sudurikum wala yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur zango uku ne a kayan nan Allah yace waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ya jarrabi sahabbai a filin Uhudu don ya jarrabi abun da ke kirazan su sannan kuma wala yumahhisa ma fi qulubikum sannan dan kuma ya tsarkake zukatanku wallahu alimun bi dhati sudur na uku shine Allah mai ilimi ne akan abun da ya buyi a cikin kiraza mafhum tayyib na farko wal yabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ta'ala yayi ne dan ya jarraba abun da ke cikin kirazanku wannan kuma yake bayyana mana dukkan inda masu imani suka har sai Allah ya jarraba su ko a masallaci dai akwai committee masallaci wanda dan sai an samu jarrabawa sai rikici ya bullo kai in a anguwa ne haka ne committee islamiyya haka ne jami'a aka gina haka zai fito a gari ne dole sai Allah ya jarraba abin da ke cikin kirazan mu a cikin jarrabawan nan ake gane mai imanin gaskiya anan ake gane mai imanin ciwa-ciwa kuma jarrabawan yakan zama wani lokaci na alheri wani lokaci na sharri wa nabulukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una Allah yace za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi duka fitina ne watarin jarrabawan alheri ne kawai guduma za a bawa committee na masallaci miliyan 10 daga nan sai a samu wata jarrabawa wani lokaci ko matsala za ta taso shine neman taimako ake nema miliyan 2 sai gagara to kaga in an samu taimako mai yawa ka kawo matsala ai jarrabawan alheri ne dan da wannan kudin zai iya gina akalla masallaci zai iya gina dakuna biyu ko uku na marayu da za a ajiye su a ciki kawai zama gidan ajiye marayu wannan yana cikin suratul anbiya aya ta 35 kenan so da haka Allah yana jarraba mu kuma babu inda za a yi harkan addini ba a samu jarrabawa ba duk inda za a yi harkan addini sai an samu jarraba abinda ake so na farko mu dauka jarrabawa ba ta da bakawa na biyu mu yi kokarin magance jarrabawan wajen aiki da qur'ani da sunna na uku mu amince kowa a cikin mu yana iya daidai yana iya kuskure don lokacin da ake magance jarrabawa kada kowa ya hau kujerar naki wani lokaci sai kowa ya sauka a kujera a dotsaki a hadu kar ka ce ni anan ba zan matsa ba matukar maslaha ake nema kuma matsawan ba sabon Allah bane an samu jarrabawa to sai an danyi making compromise an danyi making dan adjustment kowa ya amince sai a samu matsaya sai a daidaita amma ita jarrabawa ba makawa ko a gidajen mu sai Allah ta'ala ya jarrabe mu. So don haka liyabtali Allahu ma fi sudurikum ko Allah ta'ala yayi ne don ya jarraba abin da ke kira zanku menene asali yake cikin kirji da yace kira za sudur menene a cikin kirjin a cikin kirjin nan akwai lungs a cikin kirjin nan ta kafan kirjin dama akwai lungs din sune fufu huhu ko a cikin kirjin nan karkashin kirji ainihin kasusuwan kirjin dama akwai liver liver da Hausa shine me hunter a cikin kirjin nan kuma akwai zuciya sannan a cikin kirjin yana daure akan tsoka da nama ko abin da ya kama da haka amma dukkan ciki amma sai Allah ya ce abin da ke cikin kirji arama za ka nemo mana koda misalan ayat da ta fasara me a cikin kirji a waɗannan
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
Allah ya ce a falam ya suru fil arbi fatakunu lahum qulubun ya akaluna biha aw azanun fa innaha walakin ta'mal qulubul lati ashike dan a cikin kirazan nan qulubul lati fi sudur ne da Allah ya ce waliyabtali Allahu ma fi sudurikum ay waliyabtali Allahu qulubakum ne dan Allah ya jarraba zukatanku ne yake kawo muku jarrabawa ya duba suwa za su ci jarrabawa suwa za su fadi jarrabawa idan kace kai mai imani ne Allah zai jarrabe ka in kace kai kai ne sai Allah ya jarrabe ka a gidanka da lafiyarka da mutuncinka dan a gane cewa in kai din kai ne to kai din kai wane ne saboda dole sai an tantance a gane Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa du'iyan nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa sabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna an kirayi mutane zuwa ga shari'a kowa yace mun amsa sai Allah ya kawo jarrabawa masu imanin gaskiya sai suka ci jarrabawa marasa imanin gaskiya masu imanin ciwa-ciwa kenan imanin zuke ta malle ko kuma masu dan raunin imani akwai imanin amma bai cika ya koshe ba sai suka gudu ba su jarrabawa ba don haka anan Allah ta'ala yace zai jarraba ma fi sudur ay qulub ne shi yasa yace fa innaha la ta'mal absar ba ta makantar da ido tana makantar da zukatan da ke cikin kirji ne kuma sai yace ba za ku yi tafiya a bayan ƙasa ba ya kasance akwai mutanen da me lahum qulubun ya'qiluna biha suna da zukata da suke hankaltuwa da su karkashin wannan aya Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah yan baya kaman fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah sun yi tafiya akan cewa a musulunci zuciya tana da muhimmanci a jikin dan adam fiye da kowace tsoka ta fi kowane tsoka muhimmanci a jikin mutum daga cikin dalilansu shine qulubun ya'qiluna biha kaga sai suka ce ilimi a cikin zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba sannan hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba in mutum ya samu tabuwar hankali to ba kwakwalwa ta tabu suka ce zuciya ne ta tabu imani a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba kyawawan ɗabi'u a zuciya take ba takawa a zuciya take ba a kwakwalwa take ba yaqini a zuciya ne ba a kwakwalwa ba haƙuri a zuciya ne ba a kwakwalwa ba sai suka ce wannan zuciyar ita ce matattara ita ce ɗan adam gabaki ɗayansa saboda qulubun ya'qiluna biha da Allah ya faɗa cikin suratul hajji aya ta 46 zai zama wannan ayar da aran mai kawo dazu aya ta 46 kaga sai Allah ya sa hankali ma a jikin kwakwalwa yake me iya yiwa wani ya ce likitoci fa likitoci suna da fahimtar cewa yana da wahala a ligin ce kace ga gabar da tafi kowace muhimmanci amma idan ya zama dole suna fifita kwakwalwa da zuciya akan sun fi kowanne muhimmanci a fahimtar su akwai abubuwa da dama da kwakwalwa ne ke yi kwakwalwa yassa da muhimmanci kuma ko a musulunci an amince da shi saboda me function na jiki gabaki daya kwakwalwa ne ke controlling wannan babu damuwa haka ne kwakwalwa ke controlling function na jikin dan adam amma zuciya fa ita take pumping jini duk jinin da ke yawo a jikin mutum daga zuciya yake shiga yake me yake fita ba daga kwakwalwa ba amma abin da ya bambanta shine shi likitanci na zamani yana dealing ne da usually anatomy da physiology na mutum shine abin da ya shafi tsokoki da kasusuwan jikin dan adam da kuma tafiye-tafiyen abubuwa na shigan jini dafa abinci narkewan abinci tace bawali ruwan da aka sha ina zai je shi abincin da aka ci waɗannan al'amura da suke da alaka da jikin dan adam da jini da makamantan su yake jike magana akai anatomy da physiology amma likitan zamani yana da karancin cewa akan ya yawa magungunan da suke bashi na da alaka da nauyin bacci dan jikin ya huta suna ga in ya huta zai manta wani abu in ya tashi zai samu sauki amma a addini kuma ana magance ruci ana iya yi da qur'ani ana iya yi da sunna ana iya karanta addu'o'i da dama na magance me cutar ruci wanda a mafiya yawa likitanci yana da karancin yi in ka kai mutum yana da matsalan bugun aljanu likita ba abin da zai iya maka sai dai ta baka magani kaza aje ayi bacci ayi kaza da kaza amma a musulunci akwai maganin abu to wannan shi yasa ilimin likitanci yafi bada karfi akan anatomy da physiology spiritual component na jikin dan adam iya da karanci shi yasa likitanci yana kula da muhimmanci zai ce maka brain shi yake controlling gabaɗaya body's functions haka ne shi yasa an a likitanci sai a ce maka abin da ya shafi ilimi iya da alaka da cerebral na jikin na brain to amma a musulunci ma an amince da cewa fa kwakwalwa tana da muhimmanci Ibn Uthaymeen rahimahullah ce alakar kwakwalwa da jiki da kuma zuciya shine kwatankwacin alakar boss dinka a office da secretary boss da ke office shine zuciyar secretary ne brain din idan boss ya zo aiki bai da secretary a aikin yana dadi a office in ya taba kararrawa ko wani abu secretary zai zo a kawo file kaza ayi treating kaza a dauka a fita da shi ba kowa ne ya zo oga wani ya zo okay ask him to come in ya shigo ciki an kammala da shi ya fita wani ma ya zo okay a duba schedule oga kana da appointment by 2 PM outside ya fita wa yake wannan secretary to a musulunci wannan shine aikin brain brain ita ce sakataren zuciya ita ce maga takardan zuciya shine alakar da ke tsakanin su so kaga in an ce maga takarda iya da muhimmanci yana da kuma tasirin wajen ajiye record na abubuwan da ake me da ake yi mafhum shi yasa Allah ta'ala yake ce wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum sai kuma yace me sannan wala yumahisa ma fi qulubikum sannan kuma dan Allah ta'ala ya tsarkake zukatan ku wato an ce wala yumahisa kaban karfe ne yayi tsatsa da tsatsa ya taba shi bai kashe karfen ba amma bayan sa yayi tsatsa sai a dafa shi a wuta in yayi jajawur sai a ki karfen sai a cire tsatsar to Allah ta'ala yayi haka ne in akwai wata yar jarraba da ta shiga zukatan sahabbai sai a kankare wannan jarrabawar sai zuciyar ta zama ingantacciya 100%. Saboda da ta samu jarrabawan 1 cikin 100 to yanzu an cire wannan shine wala yumahisa ma fi qulubikum shi yasa a qur'ani babu wani abun da ke da muhimmanci a zuciya jikin dan adam ko a musulunci kaman ita zuciya shine wala yumahisa ma fi qulubikum don Allah ta'ala ya tsarkake ita wannan zuciya da a rama zakai bamu aya ko da kwade ka muce gaba akan muhimmancin zuciya ko a duniya ko a lahira ko ila inda ka ga ya dace
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
wannan zai zama wani sura suratu shu'ara Allah ya muku albarka banda ku nan banda kai ustaz aya ta nawa ya kawo banda kai banda ku 88 يوم لا ينفع مال ولا بنون سيكون مين illa man atallaha bi kalbin salim. Ayoyi nawa ne? Ayoyi guda biyu. Ya dace ko bai dace ba? Allah ya maka albarka haka ne. Allah ya maka albarka haka ne. Allah ya ce a kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun. Rana ce da dukiya da ƴaƴa ba sa amfanarwa, sai ce sai wanda ya zo wajen Allah da ingantacciyar zuciya. Zuciyar tafi komai a addini a duk jikinmu nan. Zuciya tana ƙarƙashin haƙarƙarin ɓangaren abu ne, daidai nan taba a nan take. Fin jini da ke shiga jiki da wanda yake zagawa a jiki duk ita take injini sai akwai matsala. Menene aikin huhu lungs? Shine breathing. A shigar da oxygen a sheki iska a fitar da carbon dioxide. Menene function na liver? Akwai kaman detoxification da kuma me metabolism. Duka aikin liver ne. Liver na iya tantance abincin da ka ci. Liver na taimakawa wajen cire abun da bai da amfani a jikinka a fitar da shi ta cikin liver. Liver na taimakawa wajen iya tantance abun da jikinka baya bukata, kamar na fat ko in yawa. Duka liver na da aiki wajen extracting fat da yawa, kuma liver na taimakawa wajen producing fat wanda jikinka yake bukata. Sannan akwai detoxification, duk abin da bai da amfani a jikinka da ake so a cire shi da aka ci a abinci ko wani abu, liver na taimakawa wajen wannan. Waɗannan kuma su ne mai sunan kidney da Hausa? Koda. Mai amfanin koda? Koda na tantance su ma waste na jiki, musamman wanda yake na fluid, wato na ruwa liquid. Abin da ke shiga jini sai a tantance bawali a fitar da shi abin da jiki baya bukata. Waɗannan su ne gaban da suka fi muhimmanci. Brain function na dukkan body ɗinka, brain ke da amfani wajen wannan. Ainihin liver ɗinka, pumping jini da makamantansu. Heart kenan, zuciyarka. Wannan kuma lungs ɗinka suna da amfani wajen sheƙan iska da fitarwa. Sannan kuma liver naka wajen taimaka na metabolism da detoxification na jikinka da kuma tantance wasu al'amura na jikin. Haka kuma kidney na taimaka wajen tantance fluid na jikinka da fitar da bawali. Waɗannan su ne gabbai guda biyar muhimmai. A likitanci ana so duk ɗan adam ya kula da su. Shi yasa yana da muhimmanci a musulunci ka riƙa gane cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka, kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ka. Sai ka dage da yin medical check-up duk lokacin da ba wai sai mutum bai da lafiya ba. Akalla ya zama ɗan abin da kake samu ka riƙa saving, ko da sau ɗaya ne ka je kaka sa muhimman abubuwa a jikinka a duba, kaman blood count naka. Yana da muhimmanci. Muna fahimta ko? Blood count ɗinka, sugar level ɗinka a riƙa duba maka, yana da muhimmanci, ba sai abu ya lalace ba. Waɗannan ainihin organs ɗin a riƙa duba maka su daga lokaci zuwa lokaci. Duk matsala ta lafiya ƙansa aka samu early detection, aka gane matsala da wuri, magance iya da sauki. Amma in aka yi jinkiri da yawa, abu ya lalace, to ana shiga matsala. Medical check-up iya daga cikin saving, iya gwargwado sau ɗaya a shekara, kai duk kunci dai sau ɗaya a shekara biyu ka ɗan nemi lokaci a ɗan dudduba jikinka nan, a baka shawari ka kiyaye kaza, ka ƙara kaza. Kuma daga cikin abubuwa muhimmai da za su taimaka mana, yin bacci mai lafiyayye yana da muhimmanci. Wannan wa'azi ne da nake ni ba na iya biyayya gare shi, shine Allah ya jarabe ni da karancin bacci. Shan ruwa da yawa mai kyau iya da muhimmanci. Physical exercise iya da matukar muhimmanci a jikinka. Ko da office ne, ya zama kana physical exercise, ko da dan na organs ɗinka na wuya na hanya ya dan tsallake, wani lokaci walking, tafiya ka rika yi dan kilometer 2, 3, 4, 5, wata ran har 10 za ka rika yi. Waɗannan al'amura suna da matukar muhimmanci. Kula da quantity fat da muke cika da yawa, yawan shan sugar mu rika avoiding sai ya zama dole. Fifita abu na ganye da makamantansu akai. In ya kama nama ne, ba da muhimmanci ga kaman kifi ko kaza akan yawan cin jan nama ka da yawa. Wannan duka suna da muhimmanci a wajen kiyaye amanar da Allah ya bamu na jikinmu. Mafhum? Don haka wala yumahisa ma fi qulubikum, Allah yayi ne don ya tsarkake zukatanku, ya tantance zuciyarku in akwai wani abun da ya dame ta sai a tsaftace ta sai ya zama wannan damuwar babu ita idan muka duba kyautar zuciya da Allah ta'ala ya bamu iya daga cikin mafi muhimmancin kyauta a duk duniya yanzu zuciyar mu nan da take aiki take awa 24 a kullum a kwana 7 ba ta hutawa babu inda aka ce mu je mu sayi unit mu saka mata dan ta yi aiki ba mu sayi diesel mun saka dan ta yi aiki ba sannan ba mu biya kudin wutan aikin ta ba haka Allah yasa take aiki inda za ta tsaya na minti 5 ko 10 to ko anan sai ya shiga 3 zuciya masana likitanci suka ce bugawan da take yi haka dil 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 a duk awa 24 tana yi approximately sau 100 daga tashin mu jiya karatu jiya anan zuwa dawowa ta buga sau 100 don Allah inda an ce sai ka sai unit na wuta ta buga yayi za ka yi don Allah ruwa ne fa a ƙasa na borehole sai ka tada generator kake iya yi sai ka siyo mai amma yanzu zuciyar nan bugawa 100 a kyauta fi sabilillahi in ba Allah buwa zai mana wannan gata jama'a mun gane girman 100 da me za mu kwatanta wanda ido ke gani don mu gane ku ban misali da me za mu yi kwatantawa kamar me wanda muke gani yana maimaituwa kwatance na? Kamar mota ta yi 24 hours suna tafiya babu tsayawa misali ya yi ɗaya ko kuma me? Yawa ko kamar agogo is another example agogo yanzu a ce wanda ke zagawa ka kula da shi second da yake yi 24 hours idan kai 24 hours minti nawa ne a 24 hours 24 times 60 a 24 times 60 zai zama 1440 sau 60 zai zama nawa zai zama 86,400 to ko second din agogo a 24 hours is only 86,400 bai kai bugawan zuciya bai ta sau 100 ne in ka dauki 100 a shekara daya tana bugawa sau 35,000,000 idan Allah ya rayar da kai shekara kamar 70 zuwa 71 zuciyarka ta buga sau 2.5 billion times kuma baka biya unit ba ya muke fama da kudin wutar yanzu a gida ka tambaye kanka kuma wutar wata ran ma ka biyan kuma a hana ka kuma ka biya kuma an ci kudin ka ko baka saka yinke ka zauna haka ba Allah shi sa mu wanye lafiya wallahu alimun bi zati sudur Allah ta'ala mai ilimi ne da abin da ke cikin kiraza me ke cikin kiraza shine zuciya duk abin da ke zuciya muka boye Allah ya sani kuma Allah yana kula da abin da muka yi a zuciya ne fiye da abin da muka yi a bayyane inda aikin bayyane yake da dacewa shine idan ya dace da zuciya amma in suka saba aikin zuciya Allah yake dubawa aran ma kana da ayi da zaka bamu da zamu ƙara fahimtar Allah yana sane da abin da ke cikin zuciya ko da misali ɗaya ko biyu
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
جزاكم الله خيرا هذا ما بام مثال يقول هذه سورة الآديات آية ترى دقوم دقوم شادية Allah ta'ala ya ce afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur sai ce wa husila ma fis sudur a ranar kiyama za a bijiro da abin da ke cikin zukatan mu kowa Allah ta'ala zai bijiro da abin da ke cikin zuciyarsa a gani a ce ga abin da ya boye shi yasa shi Allah ta'ala yana duba zuciya ne idan zuciya tana da kyau kana da kyakkyawar manufa sai kai wani aiki da kyakkyawar zuciya sai kuma aikin ya zama na kuskure ne Allah yana iya baka lada saboda kyan zuciyar amma mai iya yiwa zuciyar baka kirin ne amma sai kai wani aiki kana ganin alheri ne sai ka bada kyautar kudi ka bai ne dan a ce wani mai kudi ne ya bada kudi akwai lada babu duk da aikin mai kyau ne amma tunda zuciyar ba ta da kyau to Allah ta'ala ba zai bada lada a kai ba. Allah ta'ala shi yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu
wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid.
Nam
iz yatalaqqa al-mutalaqqiya wa 'an
waɗannan ayoyi daga cikin suratul Qaf ya fara daga kan aya ta 16 mu kai zuwa ta 17 zuwa ta 18 duka suna da alaka da wannan. Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Mu muka halicci dan adam mun san kuma abinda zuciyarsa ke kukkullawa na waswasi, muna da kusanci da shi fiye da jugular vein nasa wanda take jikin dan adam, ita ce jijiya da tafi kowanne kusa da dan adam. Allah yace mu muna sanin abinda yake yi da ilimin mu fiye da wannan jijiya take jikinsa. Allah ta'ala yana da kusanci da mu da ilimin sa da duk abinda muke yi. In muka duba a cikin ayar nan akwai manyan darussa da muke koya, za mu shiga aya ta gaba. Zai wahala mu shiga, na so dai a ce an yi ta kan, amma babu yadda muka iya sai mu dagata akan wannan. Yana daga cikin muhimman al'amura da zamu koya a waɗannan ayoyin na muhimmancin zuciya. Abunda a yau a duniya ake ga yake ba wa ɗan adam daraja a wurin aiki, manyan abubuwa shine social skills da soft skills, na ukun su shine technical skills. Amma guda biyu soft skills da social skills din nan dukkanin su suna da alaka da zuciyar dan adam. Wanda ke da alaka mafiya yawa da physical jikin dan adam shine technical skills, shine kwarewa na hannu. Amma wancan soft skill da social skills sun fi alaka da zuciya, wanda dabi'u ke fitowa a ciki. Yanzu ka dauki empathy, irin mutum ya zama mai jinkai da tausayin jama'ar da ke karkashin sa, kamar yadda shari'a ta karantar da shugabanni su zama, ina empathy yake? Yana zuciya. Mutum ya zama yana da empathy yadda fiyayyen halitta yayi a cikin shugabanci, yana zuciya. Empathy is a social skill. Mutum ya zama yana da haƙuri, patience, quality ne, aina yake? Aikin zuciya ne, min a'malil qulub ne. Mutum ya zama yana da juriya, endurance, iya cikin social skills, yana ina? Zuciya. Misali kawai da ba, to ka ɗauki abubuwan da ya shafi kamar soft skills, kamar critical thinking, ina critical thinking yake? Zuciya ne, daga zuciya ne kwakwalwa kuma ta zama matsayin sakatare. Idan ka ɗauki long term thinking, yana ina? Yana zuciya. Idan ka ɗauki abun da ake cewa kamar customer centricity, yana ina? Zuciya. Team management da collaboration with others, daga ina yake? Duka daga zuciya yake fitowa. Kawai zuciyar ne kwakwalwa ke sakatarinta. To za ka ga waɗannan yanzu a duniya su ake kula da su, su suke sa ɗan adam a wurin aiki da taimakon Allah ya ci gaba. Su ake kula yanzu a ƙasashe da yawa a duniya, za ka aiki ba wanda ke kula da ma wace makaranta ka je. Damar shi ne mai ka iya, mai za ka yi bringing on table. Shine kaman kissa da na bayar na Henry Ford. Henry Ford shine asalin mai Ford Motor Company a America. Mutane biyu suka yi degree, dukkanin su engineering, faculty ɗaya, jami'a ɗaya, class of degree ɗaya. Suka yi applying aiki a wurinsa, sai ya kira su kawai da yin masu zo su yi dina. Suka zo suka yi dina da shi. Suna kammala sai kalli ɗaya sai ya ce, "You are hired, you can report tomorrow." Mun dauke ka aiki gobe, za ka iya zuwa. Sai kalli ɗayan sai ya ce, "Thank you for honoring our invitation. We won't be proceeding with you." Mun gode da ka amsa gayyata, amma ba za mu ci gaba da aiki da kai ba. Kawai sai ga musu haka. Sai wanda aka ce ba za ta dauka ba, hankalin sai tashi. Babu interview, babu tambaya akan ka design, ba kaza, an dauki wani, ni ba dauke ni ba. Sai yace me dalili? Sai yace akwai dalili, da muka zo cin abinci da kai. Kai ana kawo abincin da bamu dauke ka ba, ana kawo maka nama gashashe, baka dandana ba, sai ka dauki gishiri ka kara. Shi kuma abokinka yayi tunani da aka kawo naman, san da ya dauki yanka ɗaya sa a baki, sai ya gane me ake son kara, sai ya kara. sai ce shi za mu yi aiki da shi don yana tunani gabanin yi aiki kai ba ka tunani gabanin ka yi. Ya ce muna so mu ɗauki jama'ar da ba sa canja tsarin da suka samu sai sun hau sun zauna sun ɗan gada shi sun ji ina ne ya dace kada a canja ina ya dace a canja. To amma kai ka canja abu tun baka fara aiki da shi ba. Ya ce na biyu daga ciki shi ne abokinka duk wanda ya zo yake wajen masu kawo abincin su ka zai ce na gode thank you yana mutunta su yana musu murmushi. Kai kuma tun da aka zauna baka kalli kowa kace thank you kai murmushi ba sai ni. Sai ya ce to muna so mu ɗauki mutane aiki wanda suke girmama ɗan adam ba masu girmama kujerar ɗan adam ba. Kai kujera ta kake girmamawa shi kuma duk ɗan adam da ya zo yana ƙaddara shi yana mutunta shi. To muna son ma'aikatanmu masu mutunta ɗan adam ba masu mutunta kujerar ɗan adam ba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wallahu ta'ala a'lam.